من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa wannan yammaci na juma'a daren asabar wanda yau muna tara ne ga watan daya watan al-muharram bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 447 wanda ya dace da 4 ga watan 7 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu muna littafin sunan abi daud bayan hutu da muka yi na babbar sallah wannan karatu na zuwa ne daga wannan masallaci na miyetti da ke wannan guwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya wanda kuma yau ina ga wannan shine darasin mu na 36 mun tsaya ne a darasi na 35 yau za mu tashi a darasi na 36 insha Allah mun tsaya muna cikin kitabu tahara muna kuma cikin babi na 98 babun fil ghusli min al janabati muna cikin hadisi mun karanta hadisi guda daya cikin babin hadisi na 239 yau zamu tashi a farkon hadisi na 240 daidai insha Allah kasantuwar mun yi hutu na sati 2 amma la cikin ikon shi ba mu samu mun dawo ba saboda wannan doka da aka sa a wannan gari na hana yawo da babur wannan doka ta zalunci doka ta rashin kan gado doka ta takura al'umma dokan da ba a nufaci Allah da ita ba sai son zuciya muna fata Allah ya kawo mana karshen irin wannan bakin mulki na zalunci da ake ciki a wannan kasa ta mu ta Najeriya mutane suna yaya a mai da su bayi Allah ka kawo mana karshen wannan zalunci to kasantuwar wannan doka ba su da niyyar daga ta muka ga cewa in muka biye musu karatun ba za a dawo ba gwanda mu dawo karatun wadanda suke kusa za su iya takawa da kafa su zo wadanda za su iya hawa na fif su zo wadanda kuma suke kalla musamman masu amfana da karatun a nesa sun fi yawa musamman masu bin abun ta WhatsApp musamman audio gaskiya Allah kadai ya san miliyoyin mutane sun ninninka waɗanda suke kalla a video don muka cewa tunda karatun na tafiya nisa bai kamata wani mutum shi kadai ya hana mu wannan karatun ba ko ba haka ba karatu ne da Allah kadai ya san inda yake zuwa tsakanin nan cikin gida da kasashen mu na Afirka makwabta da kuma ƴan uwanmu da suke wasu kasashe ma masu magana da harshen Hausa Allah kadai ya san iyakansu muka gaskiya bai dace gonda dawo a ci gaba da karatu an yi lokacin corona in ba ku manta ba yanzu lokacin bana Najeriya ina America amma na kalla a social media tafsirin Ramadan haka aka yi shi ba kowa a wurin daga malami sai social media haka Dr. Sani suka yi tafsiri a gidan shi haka ta kitabar Shira al-Furqan yayi haka su Sheikh bin Usman suka yi kaga yazo ya kuma ya wuce ko wannan ma zai wuce insha Allah insha Allah za mu tashi akan hadisi na 40 daidai wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa la hawla wa la quwwata illa billah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qala hadathana muhammad ibn al-musanna qala hadathana abu asim an hanzalata an al-qasim an aisha radhiyallahu anha qalat malaci an karbo ko kuma hadathana muhammad ibn al-musanna Muhammad dan Musanna ya ba mu labari. Muhammad ibn al-Musanna ɗaya daga cikin malaman Imam Abu Dawud kuma malamin dukkanin masu kutubu sita gaba daya. Da Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah duk wannan malamin su ne. Ina fata an gane. Sun yi ruwaya a wurin shi mubashar bi ghairi wasita. yace haddathana Abu Asim, Abu Asim an-Nabil, shi wannan Abu Asim yana cikin malaman Imam al-Bukhari. Akwai abin da ake cewa thulathiyat a wajen darajar hadisi, ya zama tsakanin mai ruwaya ko mai littafi da Annabi mutum uku alaihi salatu wassalam. To a cikin malaman kutubu sita gaba ɗaya kan Bukhari ne ke da wannan abu bisa ga zance mafi inganci. Imam al-Bukhari ya roto hadisan da tsakanin shi da Annabi mutum uku ne, haddasana wane wane sai sahabi sai Annabi. To Abu Asim an-Nabil daga cikin sulasiyat na Bukhari, hadisan da ya roto tsakanin shi da Annabi mutum uku, akwai waɗanda ya roto ta hanyar wannan Abu Asim an-Nabil. Yace an Hanzalata, daga Hanzala bin Abi Sufyan, kina cikakken sunan shi, an al-Qasim, daga Qasim bin Muhammad bin Abubakar as-Siddiq bin Abi Bakr as-Siddiq. Shi wannan Qasim din jikan Sayyidina Abubakar ne, da ne ga Muhammad, Muhammad kuma da ne daga Abubakar as-Siddiq, kuma yana cikin manyan malaman tabi'an nan guda bakwai na Madina da ake kiran su fuqaha'ul Madina ko fuqaha'us sab'a. An Aisha, daga Aisha Allah kara mata yadda, wacce take yar uwa ne ga mahaifin shi Aisha gaggwansa ce kenan, kalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, tace Annabi ya kasance, idza tasala min aljanabati, idan Annabi yayi wankan janaba, da'a bi shay'in, yana sa a kawo masa wani abu, min nahawil hilaba, wato abinda za a zuba masa ruwa a ciki, min nahawil hilabi, kwatan kwace hilaba, hilaba wani abu ne da ake zuba ruwa a ciki wanda yake na da girma, girman shi kaman ƙwaryan da ake ɗauka ake tatsan nonon raƙumi da shi. To kaga wanda baba are ba bai san raƙumi ba, ko to kila ka ce ko girman ƙwaryan da ake rikewa a tatsan nonon shanu da shi, shine alhilab din, suna ne na wani container da ake zuba ruwa a ciki. To zai ce a kawo masa wani abu, ana nufin ruwa, min nahawil hilab, kwatan kwacin girman hilab, yawan ruwa. Fa khadha bi kaffaihi fa bada bi shiqqi ra'sihi al-ayman, tace sai Annabi ya wanke tafukan hannayen shi, shine fa khadha bi kaffaihi, zai rike ruwan da ainihin tafin hannun shi. Fa bada, sai ya fara bi shiqqi ra'sihi al-ayman, da gefen kanshi na dama, thumma al-aysari, sannan gefen kanshi na hagu, thumma akhadha bi kaffaihi, sannan sai ainihin riki ruwan da tafukan hannayen shi guda biyu, fa qala bihima ala ra'sihi, sai ya zuba ruwa akan shi. Yanzu na aka tambaye ka aka ce fa qala bihima, ya zaka fasara shi? Fa qala bihima, yawa, domin qala a larabci takan zo a matsayin fa'ala, yana cikin majazi, qala zai zo a matsayin fa'ala, nan fa qala ana nufin fa fa'ala, fa fa'ala bihima ala ra'sihi. Amma kaga ai normal sanin muqala shine ya ci, ko ba haka ba? To kar ka ce fa qala bihima sai ya ce da su, zai zama gwaranci kenan. Ai fa qala bihima ala ra'sihi, suka ce wannan yana cikin itlaqul qawli ala alfi'li majazan, haka malaman lugha suke kiran shi. Sai zuba ruwa akan shi. Ire-iren waɗannan hadisan sukan zo ne kawai su yi bayanin ɗan wani ɓangare na wankan janaba. Kaga wannan ya yi magana ne ba cikakken wankan ya kawo ba, kamar yadda muka yi magana ran da za mu ainihin tafi hutun karatu. Qala haddathana Yaqub bin Ibrahim, Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi, shi wannan Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi shi ma yana daga cikin malaman kutubu sita gaba ɗaya. Duk malaman kutubu sita sun wannan sun yi ruwaya daga wurin shi, tun daga kan Bukhari har zuwa Ibn Majah. Malamai guda uku suna da wani abu da suka yi tarayya da shi, da Muhammad ibn Musanna wanda muka bude karatun yau da shi, da wannan Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi, da kuma Muhammad ibn al-Bashar. Waɗannan guda ukun kaf din su malaman kutubu sita ne, na biyu kuma dukkan su a shekara ɗaya suka rasu. Ina fata an gane, malaman kutubu sita gaba ɗaya ɗaliban su ne, sun yi musharaka wajen karanta da malaman kutubu sita gaba ɗaya, kuma suka rasu gaba ɗayan su a shekara ɗaya. Kala yace haddathana Abdurrahman, ya'ani ibn Mahdiyyin, yace Abdurrahman dan Mahdi ya ba ni labari, ko ya ba mu labari, an za'ita, an za'idata bin Qudama, daga Za'ida dan Qudama, an Sadaqa, daga Sadaqa bin Sa'id al-Hanafi wanda ke shi saduqun ne. Kala haddathana Jumai ibn Umairin yace Jumai dan Umair ya bamu labari ahadu bani Taymillah bin Sa'laba ɗaya daga cikin kabilan ainihin banu Taymillah shine ma'ana ahadu bani Taymillah ɗaya daga cikin ƴan kabilan banu Taymillah karkace ƴaƴan Taymillah idan Laraba suka ce banu kaza suna nufin kabilan kaza idan aka ce kabilan Hausa sai su ce banu Hausa misali banu Fullata banu kaza banu kaza an gane to shine ahadu bani Taymillah bin Sa'laba qala yace dakhaltu ma'a ummi wa khalati ala Aisha yace da ni da mahaifiyata da kuma yar uwar mahaifiyata mun shiga wurin nana Aisha Allah kara mata yadda fa sa'alat ha ihdahuma sai ɗaya daga cikin su ya tambaye nana Aisha ko mahaifiyata ko kuma yar uwar mahaifiyata ita ce khala suka ce da kaifa kuntum tasna'una indal ghusli yaya kuke wankan janaba ai yaya kuke aikatawa lokacin wankan janaba kaman ki mana bayanin yanda kuke wankan janaba ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat Aisha sai Aisha ta fada Allah kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatawaddau annabi ya kasance yana alwala wudu'ahu lis salati ilin alwalan da yake in zai sallah summa yufidu ala ra'sihi thalath marrat sannan sai zuba ruwa akan hisa uku wa nahnu ammahu mata kenan injina na Aisha nufidu ala ru'usina khamsan muna zuba ruwa akan mu ne sau biyar sai ta ce min ajli dufuri saboda addufur addufur shine kullin kitso ka san idan kamar Larabawa da Turawa da suke da gashi da yawa in suka irin kaman kitso mai kwaya biyun nan zaka aina da yawa wanda za su ainin zaro sha kaga zaka indiyawa suna yi to sai tace saboda wannan yawan gashin namu da kuma yana daure to mu muna zuba ruwa ne har sau biyar a cikin kanmu saboda shiga cikin asalin ainihin kai wannan hadisin hadisi ne da'if bai inganta ba watakila masu littafi a hannu za su ga an rusa da'if akwai ana kamala ko babu akwai ko na'am zaka sun saka da'if hadisin bai inganta ba na tambaye shi yana kallon wani yana kallon mara littafi kuma malamai suka ce wannan hadisin sanadin shi yana da rauni saboda a cikin sanadin hadisin akwai Jumai bin Umairin to wannan Jumai bin Umairin ibn al-Munzir Allah mishi rahama yace la yuhtajju bi hadisihi ba a kafa hujja da hadisin shi saboda ka hadisin yana da rauni bai inganta ba zuwa ga nana insha Allah kara mata yadda to anan abun tambaya shine za a yi aiki da magana da aka fada cewa mata su zuba ruwa da yawa akan su dan suna da yawan gashi ko ba ku gane maganan ba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda ni na'am yace gashin yana da yawa in ba haka ba ba zai ratsa asalin cikin gashin kayin ba haka ne malamai suka ce ai shi zuba ruwa akai sau uku mustahabbi ne ba wajibi bane ba ko da namiji ne zuba ruwa akan shi sau goma ma wankan shi yayi ina fata an gane kuma bai yi laifi ba babban abin da ake bukata dai ai wankan wankan shine wajibi ba mun ce idan ka kunna shawa ma yi zuba wankan yayi ba yawa ta kaga in ka kunna shawa yana ta zuba sau nawa yi zuba kaga ba wanda ya sani a takaice dai wankan shine abin da yake wajibi amma zuba ruwa akai sau uku wannan mustahabbi ne saboda ka hadisin yana da rauni ta hanyar sanadi amma suka ce maganan ana iya aiki da ita insha Allah wannan sadaqata bin Sa'id al-Hanafi saduqun ne a wajen malamai masu magana akan ar-rijal قال حدثنا سليمان بن حرب الواهشي ومسدد قال حدثنا حماد امام ابو داود yake cewa سليمان بن حرب الواهشي da مسدد قال duka su biyun sun ce haddathana Hammadun, Hammad ya ba mu labari shine Hammad ibn Zaidin ba Hammad ibn Salama ba, an Hisham ibn Urwa, daga Hisham dan Urwa dan Zubair. Kaga wannan Hisham din dan Urwa ci dan Zubair, an abihi daga baban shi, baban shi ne Urwa ci dan Zubair. An Aisha daga Nana Aisha qalat tace, dama Urwa yana ruwaya ta hanyar Nana Aisha saboda da yake a wurinta mahaifiyarsa Asma'u ita da Aisha uwa dai uba dai suke. Qalat tace, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza gtasala min aljanabati, idan annabi ya wankan janaba. Qala Sulaimanu, wannan hadisi yana da rikitarwa, masu littafi ya kunnizu saboda ruwaya ne ta hanyoyi guda biyu a guda da ruwaito da Sulaiman bin Harbin Alwashihi da Musaddad, to zai dinga cakuɗa maganganun su, ruwayan wane kaza, ruwayan wane kaza. Kaga anan ya ce qalat Nana Aisha ta ce, dan ka duba farkon hadisin ya ce qala haddathana Sulaiman bin Harbin Alwashihi wa Musaddadun, kaga mutum biyu ne, sai ya ce qala, su biyu sun ce, sai ya ci gaba sai ya ce to kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya kasance, idza tasala min aljanabati, idan annabi ya wankan janaba ko idan zai yi wankan janaba. Qala Sulaimanu, sai Sulaimanu ya ce, a ruwayan Sulaimanu kenan shine ma'anan qala Sulaiman, ya koma hanyar Sulaiman ba hanyar Musaddad ba. Yabda'u, yana farawa, fa yufrigu bi yaminihi ala shimalihi, sai ya zuba ainihin fa yufrigu bi yaminihi ala shimalihi, wato zai zuba ruwa a hannun daman shi, zuba shi akan hannun hagun shi. Idan ya haka kene karkato abun ya zuba, kaga sai ya haka. Ina fata an gane. Wa qala Musaddadu, Musaddadu kuma sai ya ce, kaga ya ƙara shigo da wata magana shi kuma a hanyar ruwayar Musaddad, yace gasala yadaihi, yana wanke hannaye shi, ya subbul ina'a ala yadihi al-yumna, zai zuba ruwa daga wannan ƙwaryen da ke hannun shi a hannun shi na dama. Kaga kalmomin su daban-daban ne, amma duka menene wanke hannu ake nufi, amma kowa lafazin da ya kawo daban-daban. Thumma tafaqa, sanan su biyu sai suka ittifaki, suka hadu a wannan kalman da za ta zo a gaba. Duka biyu suka ce fa yagsilu farjahu, sai ainihin wanke al'auran shi, bi ma'ana yayin sarki. To wannan iri ɗaya ne. Wa qala Musaddadun, a ruwayar Musaddadu sai ya ce yifrigu ala shimalihi, sai ya zuba ruwa a hannun hagun shi, bi ma'ana da shi yake amfani wurin sarki. Wa rubbama, sau da yawa, kanat ko kanat, afwan, za ka a rubuta kanat, masu littafi a hannu, haka ne ko? To wannan kanat shi yake cikin littattafai da yawa, kamar wanda na gani a hatta sharhin Abu Dawud, Aunul Ma'bud, Nazimul Abadi. Amma ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na duniya wanda yake Madina, Abdul Musin al-Abbad, sai ce kanat, za a ce ba kanat ba. Ina fata an gane, sai ku gyara masu biro a hannu kuma su abin rubutu. Kanat, kan nunun ɗin kawai shadda za ka yi, kamar da wannan fatahan shadda, sai ka wani fataha a saman shi kenan. Kanat, saboda daga iktanna ne iktinanan, in an ce kanat shine ɓoye abu, istatara. To wa rubbama, sau da dama, kannat anil farji, Nana Aisha takan ɓoye sunan al'aura ba ta faɗa, sai ta faɗi wani abun da za a gane me take nufi, shine ma'anan kannat anil farji, takan ɓoye sunan al'aura ta yi masa alkunya. Thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salati, sannan sai alwala irin alwalan da yake in zai yi sallah. Thumma yudkhilu yadayhi fil ina'i, sannan sai ya sanya hannayen shi a cikin ainihin wannan ƙwaren ko wannan container da ruwan ke ciki. Bayan ya gama wanke hannun shi, ya karkato abu ya zuba ruwa kenan. Idan ya gama, sannan ya fara sa hannun shi a cikin ko kace bokiti ko daro ko ma ko menene. Fa yukhallilu sha'rahu, sannan sai ainihin tsatsefe gashin kansa, bi ma'ana lokacin da ya zuba ruwa zai caccakuɗa kan nashi saboda yana da gashi da yawa. Idan annabi ya bar gashin shi, yana zuba a ainihin kafaɗun shi alaihi salatu wassalam. Kuma wani lokaci annabi sau biyu yake aski a shekara sau biyu rak kai zaka iya ina in hizba ma sai su kama ka sama aski idan a Kano ne ko amma Gombe ba sa yi a takaice dai shine su gashin su yana da laushi ina fata an gane in suka bar gashin ado yake zama musu amma baki gashin shi ba na ado bane ba ado shine aski ina fata an gane dan gashin sa bashi da laushi to duk gashi in ba mai laushi bane ba kai aski yafi ina fata an gane yanda gwamnati ba ta da laushi gashin ka bai da laushi ko to gwanna ma kai aski kawai to shine yace hatta idara annahu qad asaba albasharata annabi sai haka har sai ya tabbatar da cewa ya samu ainihin fatan kanshi wato ruwan ya ratsa ya shiga ainihin fatan kanshi to kaga daga nan zaka gane yawan da gashin ke da shi wanda har an samu tabbacin lalle fa yanzu kaina ya ji kadar ruwa ruwan ya taba fatan kaina ka san lalle gashin na da yawa ko ba haka ba sai ta ce au an qalbashrata ko kuma ya ainihin tsaftace fatan nashi afraga ala ra'sihi salasan sai ainihin zuba ruwa akan shi hassa uku fa idha fadla fadlatun idan ruwan ya ragu bayan ya gama wanka sabbaha alaihi sai iba kawai zuba akan shi gaba daya fadla ana nufin raquwa fa idha fadla fadlatun idan ruwan ya raguwa sabbaha alaihi sai ainihin zuba akan shi dan alfudul yana daukar ragowan abu an gane ko to wannan fadlatun din nan karka ce falala ake nufi yawa fadlatun ana nufin raguwa fa idha fadala fadlatun ay fa idha fadlatun a lokacin da ragowan fadala ya ragu ta kadimi da ta'khiri kenan sai zuba wannan ragowan a ainihin kanshi to kaga idan ka kalli wannan ruwayan na musaddad da ruwayan a Sulaiman bin Harb al-Washihi za ga wannan yace kaza wannan yace kaza aiki ɗaya na malafuzan daban-daban haka ne ko ba haka ba to dazu na ga wani malami a bazalla dan gidan babban malami Sheikh Nasir Kabar Allah jigan shi da rahama wanda yana ta maganganu na rashin ilimi maganganu na jahilci yace wa kashi 95 na hadisi duka ƙarya ne saboda ina karfafan yan tasini yace wa duk hadisan kashi 95 gaba ɗaya ƙarya ne wa saboda idan ya ga dama sai kawo hadisan sallan annabi kala kala guda 60 to a cikin wace sallan annabi wallahi tallahi ƙarya yake ba zai iya kawo ba wallahi tallahi ƙarya yake yana bugan kirji shi wa shi malamin hadisi ne yazo yana magana imamul iraki sunan iraki din ma bai sani ba ina fata an gane yana magana alfiyatu bin malik alfiyatul iraki sunan iraki cikakke ma bai iya fada ba ya fada akan kuskure kuma yace ya haddace alfiya nace wallahi tallahi in ya isa yazo musabakan alfiya dish na bawa bazalla challenge na san zai ga wannan abun idan ka isa ka zo mana musabaka na alfiya yanda ake musabakan qur'ani yazo mu zana mu yi musabakan alfiya da shi wallahi ƙarya yake bai haddace ta ba bai ma yi alfiyan ba gaba daya to sun zo suna ta karyata hadisai suna ta karyata hadisai to wannan ba na bane illa ƙarshen zamani ne kawai dama ƙarya za ta yaduwa makareta kuma sai ta samu followers kun fahimci wannan abin da kyau Allah ya kiyaye to ire-ire waɗannan shedanun malaman ainihin kai nemi tsarin Allah tsakaninka da su ka nemi tsarin Allah tsakaninka da su yace Sahihul Bukhari kanshi in za a zo a tace wa hadisai da yawa na ƙarya ne a ciki Sahihul Bukhari fa kuma uban shi ya karantar da Bukhari sama da shekara 50 yana karantar da Bukhari bai taba cewa akwai hadisan ƙarya a ciki ba ina fata an gane baban shi ya karantar da Bukhari ba a sauke a dawo a sauke a dawo baban shi bai gano ba kuma tsakanin karatun shi da na baban shi kamar nisan sama da ƙasa ne ina fata an gane hasali bai cikin ma malamai a gidan yazo yasa alkebba bayan babansu ya rasu ko shi ma malami ne amma lokacin da uban ke rayi shi baya cikin malamai Allah ya kiyaye to a takace irin waɗannan ruwayat na hadisai idan kace wai dan wannan lafazin yazo da kaza wannan yazo da kaza saboda haka ƙarya ne to qur'ani ma ƙarya ne ina fata an gane duk wanda ya haddace qur'ani ya sanna daga cikin abin da yake wahala a hadda shine kamanceceniya ina fata an gane ka dauki kisa annabi Musa ka fara daga bakara ka shigo cikin araf daga nan ka tafi surat taha ka zo cikin ash-shu'ara, ka zo cikin qasas, duk zaka suna can an ce kaza, nan an ce kaza, can an ce kaza, to ƙarya ne Qur'ani kenan, ba ƙarya bane ba. Dauki kisa Annabi Ibrahim, da kalmomi suna tashin ba man suratul anbiya'i, kaga wani abu daban cikin ash-shu'ara, wani abu daban. To saboda haka wanda ya san bambanci na ruwayat, ba shike na cewa na hadisin ƙarya bane ba, Qur'ani ma haka yake. Za ka can ayan ta ce kaza, can kuma ba cin karo suka yi ba, a yanzu kai ne da baka gane ba kake cewa ƙarya ne. Dakta, da wannan ka zauna. Bismillah. To a takaice dai, ire-iren waɗannan abubuwan, mu nemi tsarin Allah da waɗannan malaman, ka guje su yadda za ka guji zaki. Kun fahimci wannan abin da kyau? A wannan zamanin da muke ciki, kai ƙoƙari ka tsere musu yadda in kaga zaki zai kashe ka, kai ƙoƙari ka tsira da imaninka. Allah ya sa mu dace. Qala haddathana Amr bin Ali al-Bahili, Amr bin Ali al-Bahili, wannan shi ma yana daga cikin a'immatul jarhi wa ta'dil, da irin su Abdurrahman bin Mahdi, irin su Shu'ba ibn al-Hajjaj, wato su ne a'imma, shuwagabannin jarhi wa ta'dil. Su ce wane sika ne, wane saduƙun ne, wane da'ifi ne, wane kazzabun ne, wane matruk ne, waɗannan sunan shuwagabannin wannan layin, irin su Imamu Darqutni. Allah ya ba su wannan abun ko kaɗi ko kaso, layin su ne. Irin su Imamu Bukhari, in suka ce wane da'ifi ne, har abada ya tafi, kwanan shi ya ƙare. In suka ce wane sika ne, wasaqahu wane, wane ya wasaqa shi, to ya wasaqu insha Allah. Ina fata an gane. To wannan Amr bin Ali al-Bahili shi ma na daga cikin falalan da ya samu malaman kutubu sita gaba ɗaya, da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, dukkan su ɗaliban shi ne. Ina fata an gane. Yadda muka faɗi waɗancan a baya, Muhammad bin Musanna duk ya karantar da malaman kutubu sita, Muhammad bin Bashar duk ya karantar da malaman kutubu sita, Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi duk ya karantar da malaman kutubus sita. To shi ma haka wannan Amr bin Ali al-Bahili, idan kana karanta kutubur rijal, wanda ake magana akan malaman da sunayen su zo cikin sanadin hadisi, zaka ji ana cewa wani fallas qala fallas kaza, da'afahu fallas wa saqahu fallas. To wannan shine fallas da ake kawo a cikin kutubur rijal. Cikakken sunan shi Amr bin Ali al-Bahili. Qala haddathana Muhammad bin Abi Adi, Muhammad bin Ibrahim bin Adi, qala haddathana Sa'idun, shine Sa'id bin Abi Aruba, malaman kutubu sita da sun fi da hadisin shi. An Abi Ma'shar, daga Abi Ma'shar, Abi Ma'shar sunan shi Ziyad bin Kulayb bin Anin Nakhai, daga Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Wannan yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su baiwa, baiwa na fitan hankali a fannoni daban-daban, kuma ɓangaren hadisi, ɓangaren fikihu. In kana karatun hadisi a ce Ibrahimun na ka'iya ce kaza, in kana karatun ɓangaren fikihu a duk kutubu a mazahibun arba'a ɗin nan a ce maka na ka'iya ce kaza, har ƴan zahiriya Ibrahimun na ka'iya ce kaza. Ibrahimun na ka'i, akwai wani abu da ga wanda ya karatun zaure na gida, ina ga tun daga iziya zaka ji ana magana mala nafsu lahu sa'ilatun, abinda ba shi da rai a jikin shi mai gudana, ja ba najasa bane ba. To nan kalmar mala nafsal husailatun, Ibn Qayyim al-Jauziyya yace a duniya wanda ya fara amfani da kalmar shine Ibrahim an-Nakhai, daga wurin shi malamai suka nakalto har zuwa zamanin da aka yi ta rubuce-rubuce. Idan aka ce mala nafsal husailatun, shine abinda babu jini a jikin shi, kaman fara, kaman kuda, kaman kiyashi, an gane ko? Abinda ba shi da jini a jiki, inda zaka fasa shi babu jini. To wannan in ya fada cikin ruwa shi ba najasa bane ba, koda ya muta ciki. Shine ma'anar mala nafsalahu sa'ilatu. To Ibrahim an-Nakhai, Ibn Qayyim al-Jauziyya yace shi ya fara amfani da wannan ibara din. Ina fata an gane. Duk inda ka ganta a duniya, to shine wanda ya assasa wannan kalma. Anil Aswad, shi kuma ya karbo daga Aswad. Aswad din nan kawu ne a wajen Ibrahim an-Nakhai. To shi Imamu Aswad yana daga cikin abun al'ajabi game da shi, in ana magana akan zuhudu, zuhadu asalin sufaye kenan, to ana kawo irin su aswad, irin su Ibrahim ibn Adahama. Shi wannan aswad din a duddare sai ya karanta izu goma wuridin shi kenan, a kwana shi da ya saukan Qur'ani. Amma in watan Ramadan ya shigo kuma duddare sai ya izu 30, a Qur'ani sauka 15 yake, sauka 15 a cikin watan Ramadan. Awal nawa kake kai tunda tilawa ta zauna go? To kaga ire-iren waɗannan mutanen, idan kana jin labarin suka cewa anya mutane ne irin mu kuwa, ya lizimtawa kanshi kullun sai ya karanta izu goma. To kuma idan har wani dare ya zo bai yi ba, sai ya yi ƙara'i da rana, ba wai ya wuce bane ba, wato sun wajabtawa kansu ne, sun wajabta kansu aikin alkhairi, kai kuma yanzu ka wajabta kanka aikin tsiya. Akwai wanda har ƙara'in tsiya kake, an gane ko? To ka wajabtawa kanka wani aiki na alkhairi ya halatta, ka ce kullum zan yi salatin annabi kafa kaza, kullum zan yi tasbihi kaza ko hailala kaza. Shi yasa da aka ga mutane sun zama saka ba sa yi, sai aka ce to bari a daure su da wani abu, alizimta musu kullum sai sun yi safe da yamma. Ai asali Qur'ani ne ya ce ayi wa dhkur rabbaka, sai ya ce mi na wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun aljahr min alqawl bil ghuduwi wal asal. Al-gudu da asal shi ne zikirin safe da yamma din, ina fata an gane. Sannan bukuratan wa ashiya shi ne azkar din safe da yamma din. To kalizimta kanka kai ma irin wannan abun, amma ce mutum baya zikiri musamman a wannan zamani, wallahi zamani na fitina bala'i ne, ka dinga yawan zikiri, ko da kana tafiya, ko kana mota, ko kana mashin, ko kana keke nafe, ko kana taka sayyada, musamman yanzu da ba mashin, an gane ko? Ka dinga zikiri, wannan shi zai kare ka daga shaidanu waɗanda baka ganin su, da shaidanun mutane, da waɗannan azzaluman gwamnatin da suka samu a gaba, banda azkar ba ma ganin su, an gane ko? To idan muka rike azkar din sai Allah ya taimake mu, amma ba mu ga tsuntsu, ba mu ga tarko, kaga an samu matsala. Ai shi yasa nake faɗa khutuban juma'a, nace azumin ashuran nan na gobe ka daure kai, koda baka yi na yau ba, in ma baka yi ba za ka yi azumin jagaba wanda ba lada kuma. To gwanda kai azumin Allah ka samu lada, sai ka wuni baka ci abincin ba, an gane ko? To da kai azumin jagaba, gwanda kai azumin da ya zo a hadisi ka samu lada. قال أن عائشة قالت دقى عائشة تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل إذا النبي نفذي وانك من الجنابة نجنبا بدأ بكفيه سيفارة تفكه هنائش ثم فغسلهما سي وانك سو ثم غسل مرافقه سنة سي وانك مرافق إيش كلمة مرافقة أكوى المرفق مقاف كو أكوى كما مرافق mai ghainun ghambaki kenan, in kai karatun allo to shine wannan mai ghambaki ne, mai gha mai ghainun. To malamai sun masa fassara guda, Imam al-Jauhari daga cikin malaman lugga yace kalmal marabigh jabina rufhun ko rafhun ko fataha ko damma duk ya halatta, ko kai rufu'a ko kai fataha, ko kace rufhun shine mufrad din shi, singular shi kenan, marafigh shine jam'in shi. Fassarar farko Imam al-Jauhari yace ana nufin dukkanin wani wurin da yake da matsi, kaman hamata, kaman matse-matsi tsakanin ƴan yatsa, duk suna shiga cikin kalmar marafigh da ghainun, ba mirfak ba. Amma Ibn al-Asir shi ma daga cikin malaman lugha musamman wajen gara'ibul hadis a cikin An-Nihaya sai yake cewa wannan kalmar na Aisha abinda take nufi da shi shine al'aura. Saboda me? Yace saboda ya tabbata a cikin hadisi aka ce rubbama kanat anil farji, Aisha bata kiran suna al'aura, he ta yi alkunya ta faɗi wani abu dan a gane me take nufi. Yana daga cikin ɗabi'a mai kyau ya zama kana da kunya, ko da wurin karantarwa ne, kar ya zama kana sake bakinka akan komai, komai sai ka faɗa wa sai an gane dole, ba cikin tarbiyyar magabata na ƙware. Kunya yana daga cikin imani. To Aisha tace thumma gasala marafiqahu, ma'anan shi thumma gasala farjahu, haka ibn al-asir yace wa fada alaihi al-ma sai zuba ruwa akan shi fa idha anqahuma kuma wannan yafi karfin dalili fa idha anqahuma tace idan ya tsaftace ya gama ahawa bihima ila ha'idin sai annabi ainihin ahawa shine amala bihima da hannayen nashi guda biyu ila ha'idin zuwa ga bango na bandakin da yake wanka ci tunda gini ne na ƙasa yanda muka karanta a baya yana goga hannun shi a ƙasa idan yayi tsarki to lokacin yana amfani kuma da jikin gini saboda gini ne na ƙasa ya ainihin goga hannun shi a jiki sannan ya zuba ruwa ya sake wankewa idan ya gama thumma yastakbidul wudu'a daga nan sai ya fara alwala wa yufidul ma ala ra'sihi sai ya zuba ruwa akan shi qala hadathan al-hasan bin shaukarin al-hasan bin shaukar a cikin kutubus sita kaf abu daud ka dafi da hadisin shi gabaɗaya malaman kutubus sita cikin bukhari da muslim da an-nasa'i da at-tirmidhi ibn majah ba za ka taba ga sunan wannan ba sai a nan wurin cikin sunan abu daud قال حدثنا هشيم عن أروت الحمداني قال حدثنا الشعبي قال إمام الشعبي سنة شعامر بن شرحبيل قال يتي قال عائشة أن عائشة تتي رضي الله عنها لئن شئتم إذا كنتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط تتي إذا كنتم زين ينونا مكور على منهن النبي أجيكم ونبنغو a lokacin da take wannan magana tace zan iya shigar da ku ban daki ga alamu shati na hannun annabi shine asara yadda rasulullahi asar shine alama tace haythu kana yaghsilu min aljanaba a lokacin da ya kasance yana wankan janaba yayin amfani da wannan katangan ainihin hadin zo alamu hannun shi yana nan bai bace ba sallallahu alaihi wasallama a lokacin da take magana dabne da rasulun annabi ba jima ba yanzu kaga gidan ma gaba ɗaya babu shi balle kace zaka je madina kaga alamun hannun annabi sai da a cuce ka a kai ka wani wuri alaihi salatu wassalam ina ganin ya kamata mu tsaya insha Allah sai Allah kai mu wani sati abinda mu karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala mana afwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh